يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha 6 Love Shopping Complex daura da randa bawon Wunti kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yayaban na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. مالك بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافٍ مكرنت سورة البقرة يا كما تمكرنت وسو حديثي ingantattu da suka yi mana bayanin falalan ita wannan sura akwai hadisai masu yawa waɗanda suka yi bayanin falalan suratul baqara to amma hadisan da'iman hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa saboda haka nake kokari da'iman in ga cewa hadisai da nake karantawa hadisai ne waɗanda malamai sun tace su sun bayyana ingancin su sannan bayani game da falalan sura abu ne wanda yake ƙara maka fahimta game da darajar ita wannan sura domin haka yasa kafin a karanta sura ake son a karanta wa mutane falalan ita wannan sura to falala game da suratul baqara hadisai da suka zo a kai suna da yawa kwarai na yi kokari na ciro kamar falala 11 dangane da ita wannan sura kuma na yi kokarin ciro hadisai da suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai kara mana fahimta game da addinin musulunci da kuma sunnar annabi Muhammad khususan falalan suratul baqara na farko hadisin sa ya taho a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah shi kara masa yarda yana sahih at-targhib hadisi na 1459 Abdullah ibn Abbas Allah shi kara masa yarda yace bainama Jibril qa'idun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam watarana mala'ika Jibril ya taho wajen annabi Muhammad yana zaune suna zaune da manzon Allah mala'ika Jibril ya sauko ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune sami'a naqiban min fawqihi sai mala'ika jibril ya ji wata kara ta samansa farfa'a ra'sahu sai ya daga kansa ma iya fahimta daga cikin wannan hadisi shi mala'ika jibril ya taho ga manzon Allah a siffar mutum kenan farfa'a ra'sahu sami'a naqiban min fawqihi ya ji wata kara ta samansa yana zaune da manzon Allah sai suka ji kara ta sama farfa'a ra'sahu sai mala'ika jibril ya daga kansa fa qala sai ya ce wa manzon Allah haza babun minas sama'i futiha al-yawm ga wata kofar sama an bude ta a yau lam yuftah qattu illa al-yawm ba a taba bude wannan kofa ba gabanin yau wato tunda Allah ya halicci samai da kasa bai taba bude wannan kofar ba kafin wannan rana. Inji mala'ika Jibril, domin shi ke mu'amala tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da bayi, shi yake kawo sakonni. Domin haka ya san kofofin sama duka, ya san kofar da ba taba bude ta ba. Yace wa manzon Allah, hadha babun min as-sama'i futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yaw. Ga wata kofa da aka bude ta a yau, ba a taba bude ta ba gabanin yau. Abdullahi dan Abbas yace, fa nazala minhu malakun, sai wani mala'ika ya sauko ta wannan kofa. Mala'ikan sai ya iso wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Lokacin da mala'ikan ya sauko, fa qala, sai Jibril yace, hadha malakun nazala ila al-ardi, ga wani mala'ika ya sauko daga sama zuwa kasa. Lam yunzal qattu illa al-yawm, shi wannan mala'ikan ba a taba saukar da shi kasa ba ma kafin yau. Yana saukowa har sai ya iso majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa sallama, yana zuwa yace, assalamu alaikum, hatta mala'iku suna wannan sallama. Yana zuwa ga manzon Allah yace, assalamu alaikum, domin babu wata gaisuwa da tafi wannan sama da kasa, duniya da lahira. Gaisuwar da tafi daraja kenan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Mala'ikan na isowa, sai yace, assalamu alaikum. Manzon Allah da mala'ika Jibril suka amsa wa qala, sai yace, abshir bi nurayn utitahuma, albishirin ka ya kai Muhammad, ga wani haske guda biyu an baka su yanzu. Lam yutahuma nabiyyun qablaka, ba a taba ba wani annabi gabanin zuwanka ba. Ga wani haske guda biyu an baka su, ba a taba ba wani annabi ba gabaninka. Haske guda biyun nan su ne Fatihatul Kitabi wa Khawatimu Suratul Baqara. Suratul Fatiha da kuma ƙarshen Suratul Baqara. Mala'ikan yace masa, lan tuqra bi harfin minhuma, lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu, ba za ka karanta harafi guda daga cikin haruffan da ke Suratul Baqara da Suratul Fatiha ba, face an baka ladan karatunsu. Harafi ba ma kalma ko aya ba, alif lam mim harafi ne ko? Alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Babu harafi guda da za ka karanta, face an baka ladansu. Wasu malamai suka ce abinda yake nufi, matukar mutum ya karanta su, Allah yana bashi lada. A sallah ya karanta, waje da sallah ya karanta, to ai kaman sauran Qur'ani ne. In dai ka karanta Qur'ani ana baka lada, to ya za a yi a gane bambancin karatun Fatiha da Suratul Baqara da kuma sauran Qur'ani? Shine suka ce abinda ake nufi shine, in ka karanta su ka roki Allah tabaraka wa ta'ala, duk abinda ka roka Allah zai baka. Shi yasa suka samu maziya ta musamman, duk suka samu wani bambanci da sauran surorin Qur'ani. Shi yasa aka kira su haske guda biyu, abshir bi nurayn utitahuma, albishirinka da wani haske guda biyu, wanda shi kansa Qur'anin haske ne. Amma kuma waɗannan surori sun samu daɗin daraja sama da sauran surorin Qur'ani. Kun ga mala'iku ashe iri iri, mala'iku na nan da yawa, sannan kuma waɗanda ke kawo sako tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da manzanni su ma suna nan da yawa. Ba mala'ika Jibril ne kaɗai yake kawo sako ga manzon Allah ba. Ga wannan hadisi, mala'ika ya sauko ga manzon Allah wanda bai taɓa saukowa ba kafin wannan ranan. Abinda ya kawo shi kawai shine ya zo ma annabi da albishirin surori guda biyu. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi,
Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, inna الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.
الله يصطفي من الملائكة رسلا الله shi yake zaben manzanni daga cikin mala'iku kun ga ba mutum da ba mala'ika da ya bane rusulan Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku in an ce manzo ana nufin wanda zai kawo sako ashe kenan ba mala'ika jibril ne kadai dan sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba الله يصطفي من الملائكة رسلا سورة الحج ومن الناس هرماكم cikin mutane Allah yana zaben wasu ya ba su sakonninsa su isar ga mutane inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani yana jin abinda suke isarwa kuma yana ganin halin su ya'lamu ma baina aydihim Allah yana sanin abinda ke gaban su wa ma khalfahum da abinda ke bayan su idan ya ba su sako su kawo kasa to Allah ya san halin da suke ciki wa ila Allahi turja'ul umur ga Allah ake mayar da al'amura wannan ita ce falala dake cikin suratul baqara Allah shi samu gani falala ta biyu sahihu tarbiyah hadisi na 1461 littafin Tirmidhi da kuma Ibn Hibban hadisul hasanun حديث سهل بن سعد الساعدي دكما أبو هريرة الله شكارا مسيرتا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن لكل شيء سنام كوما ينادى توزو كاسن توزو إرن واندكي جكيرا كومي akan siffanta abu da tozo don a nuna shi yafi girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli shay'in sanam komai yana da tozo wato komai akwai abin da yafi girma komai ka sani akwai abin da yafi girma cikin sa shine abin da ake nishi da komai akwai tozo a cikin sa sai manzon Allah ya ce inna sanamal qur'an suratul baqara tozon qur'ani shine suratul baqara inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kai sai zaka ce a qur'ani babu surar da tahi suratul baqara girma wato qur'ani in ka dauke shi a siffa tara kuni to suratul baqara ita ce tozon qur'ani ka suran ta qur'ani da sura tara kuni suratul surorin qur'ani da sura tara kuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta suratul baqara da tozo da ke jikin ragumi kenan babu wata sura wadda ta fi suratul baqara girma a cikin qur'ani falalan wato suratul baqara na uku shine hadisin da ke cikin littafin Tirmidhi da kuma sahihu tarjib har yanzu hadisi na 1467 hadisin an-Nu'man bin Bashir Allah shi kara masa yarda ku saurari wannan hadisi da kyau أن أمان بن بشير يتي يا جمن زم الله صلى الله عليه وسلم يناتي إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام الله تبارك وتعالى يا رب توني للتابي تنكا فيني هل تسمي دكسا لشكرة تبوبيو kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa da shekaru 2000 Allah ya yi wani littafi ya rubuta wani littafi da kansa a cikin wannan littafin anzala minhu ayatayni khatama bihima suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi guda biyu da ya cika suratul baqara da su wannan littafin Allah ya rubuta shi kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 2000 kuma hadisi ingantacce a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi guda biyu waɗannan ayoyin Allah ya cika suratul baqara da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yuqra'ani fi baitin fa yaqrabahu shaytanun salata layalin babu yanda za a yi a karanta waɗannan ayoyi guda biyu sannan aljani ya kusanci wannan gidan tsawon kwana uku ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqribuha shaytanun babu yanda za a yi a karanta su a gida tsawon dare uku sannan aljani ya kusanci wannan gidan akwai bambanci tsakanin wannan riwaya da kuma wacce riwaya riwaya ta farko manzon Allah yace in aka karanta aya biyu na ƙarshen suratul baqara a gida to akwai garanti aljani bai kusantar wannan gidan tsawon kwana uku in ka karanta yau talata to aljani bai kusantar gidan da ka karanta wannan waɗannan ayoyi guda biyu sai ranar juma'a za a samu kwana uku a jere aljani bai kusanci wannan gidan ba ɗaya riwayar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu yadda za a yi a karanta waɗannan ayoyi guda biyu kwanaki uku a jere sannan aljani ya kusanci gidan gaba ɗaya wato har abada aljani bai kusantar wannan gidan ka karanta yau talata gobe laraba da alhamis kwana uku a jere to aljani bai sake kusantar gidanka har abada to haka yasa nace ku saurari wannan hadisi da kyau hadisi sahihi hadisin Nu'man bin Bashir abinda zai gwada muku falalan waɗannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta littafi da hannunsa kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 2000 kuma ya saka waɗannan ayoyi cikin littafin kenan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara sun girmi duniya da shekara 2000 don haka suke da wata fa'ida ta musamman a cikinsu matuƙar ka karanta a gidanka to babu kai ba aljani muna da magunguna da yawa a cikin Qur'ani sakaci kawai mukai ka karanta mana ayoyin guda biyu don wani bai san su ba amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
wannan khasun a kebe yake da ƙarshen suratul baqara wani zai ce to ai wannan bai shafi suratul baqara ba ai an ce aya biyu na ƙarshen suratul baqara suke da wannan falalan na'am misalinsa shine ka ce duk unguwan nan babu wanda ke da kyan fuska irin wani ana wa gani kamar kana nuna dukkan wannan babu kyakkyawa irin wani kake nihi ko in fuskar sa tayi kyau yayi kyau in fuskar sa tayi muni yayi muni annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana aya biyun nan a ƙarshen suratul baqara suke kuma kenan yana nuna maka cewa su ne ayoyi waɗanda suke da daraja cikin suratul baqara ba ma ce su suka fi daraja ba domin duka ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a ƙarshen sura tana da wata daraja ta musamman to wannan khasun mun ji ƙarshen suratul baqara ake nufi to mu dawo amul ita kanta suratul baqaran baki ɗayanta mu dubi falalanta falala na hudu kenan hadisin na cikin littafin muslim da littafin sunan na imam tirmizi hadisi sahihi ka duba sahihul jami hadisi na 7227 abu huraira Allah shi kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sa gidajenku su zama makabartu kada ku mai da gidajenku su zama kaburbura don haka malamai ke cewa ba a san binne mutum cikin gida don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sa gidajenku su zama makabartu to amma ba wannan yake nihi ba sai yace inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara manzon Allah yace aljani yana gudun gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa umuman ba ma aya biyu ta karshen suratul baqara ba aljani in kace aljani kace shaytan duk daya ne domin idan aka ce ash-shaytan ana nufin takaddarin aljani kafirin aljani shine ash-shaytan idan an ce aljinnu to suna ne na aljannu din baki daya imma musulmai imma kuma kafirai amma duk inda kaga an sa ash-shayatin ana nufin kafiran aljannu mugayen aljannu waɗanda ba sa ragar madan adam masu cutar da mutum su ake nufi da ash-shayatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaydanin aljannu ba suna gudun gidan da ake karanta suratul baqara ba ma aya biyu ta karshen suratul baqara ba su wadancan ayoyi guda biyu falalar da suka samu ita ce in mutum ya karanta su to yana da guarantee na kwana uku nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljani gudun gidan da ake karanta suratul baqara yake baki ɗaya sura to akwai kuma wani abin fahimta anan cewa annabi kada ku mai da gidajenku su zama makabartu ku sani shaydanu na gudun gidan da ake karanta suratul baqara wannan yana nuna mana cewa ba a son karatun qur'ani cikin makabartu shi yasa annabi ya danganta makabarta da gidan da ba a karanta suratul baqara shi yasa manzon Allah ya danganta gidaje waɗanda ba a karatun qur'ani a cikin su da makabarta kenan makabarta ne ba a karatun qur'ani ba sunnar manzon Allah bace ba za ka taba ganin hadisi daya na manzon Allah da aka ce ya karanta qur'ani a kabari ba ba kuma za ka taɓa ganin hadisi guda na wani sahabi na manzon Allah hadisin ya inganta cewa ya karanta Qur'ani a kabari ba kuma ba wanda ya fi mu sanin Allah fiye da manzon Allah ba wanda ya fi mu san Qur'ani fiye da manzon Allah babu wanda ya fi mu sanin darajar Qur'ani fiye da manzon Allah ba wanda ya fi mu sanin falalan addu'a fiye da manzon Allah amma annabi bai taɓa karanta Qur'ani a makabarta ba la taj'alu buyutakum maqabir har ma jan hankalin mu yake kada ku mai da gidajen ku su zama makabartu ba a karanta Qur'ani a cikin gidajen, duk gidan da ba a karanta Qur'ani kamar makabarta ne. Inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Ku sani aljani yana gudun gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Nace muku akwai rigakafi cikin Qur'ani. Mutanen mu sun yi sake. Allah shi samu gane. Falalan suratul baqara na biyar hadisin sa shi ma hadisin ta ya inganta. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana cikin as-sahiha hadisi na 1521. Shi ma yana kama da wancan hadisi na baya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ikra'u suratul baqara fi buyutikum. Ku rika karatu suratul baqara a cikin gidajenku. Fa inna ash-shaytan la yadkhulu baytan yuqra'u fihi suratul baqara. Domin ku aljani bai shiga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Ku rika karanta suratul baqara a cikin gidajenku. Domin kuwa aljani bai shiga gidan da ake karatun suratul baqara. Idan ma kana tunanin akwai wani wanda aljani ya shafa a gidan, to a lizimci karatun suratul baqara a gani da kyar a kai kwana uku, wallahi za a tabbatar. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Domin manzon Allah bai magana ta son zuciya, duk maganar da yayi ka tabbata wahayi ce. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Falalan suratul baqara na shida. Yana da kyau mu kasa kunne mu saurari wannan hadisi. Hadisin yana bayanin falala mai girman gaske. Yana mukhtasar na sahih Muslim hadisi na 2095. Yana sahih at-Targhib hadisi na 1460 da sahih al-Jami' hadisi na 1165. Hadisin Abu Umamah al-Bahili sahabi manzon Allah. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'ul qur'ana, ku rika karatun qur'ani. Ba ma suratul baqara kawai ba, iqra'ul qur'ana, ku rika karatun qur'ani. Fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, domin qur'anin nan a ranar tashin kiyama zai zo yana cikin masu ceto ga masu karatun sa. Yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, manzon Allah yace qur'anin nan zai zo a ranar kiyama yana ceton masu karatunsa. Qur'ani zai yi ceto ga wane? Masu karatunsa. Al-Qur'anu hujjatul laka aw alayka, imma Qur'ani a kiyama kai musulmi ya zama hujjar tafiyarka aljanna, ko kuma ya zama hujjarka na tafiya wuta. Allah ka tsare mu. Qur'anin nan da kuke gani a ranar tashin kiyama zai zo yana mai ceto ga masu karatun sa, inji manzon Allah. Don haka ku karanta shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abu Umamah al-Bahili yace iqra'u az-zahrawayni, to ku karanta wasu surori farare kal guda biyu. Zahrawayni, abinda ake kira az-zahra shine abinda yake da al-bayad an-nayr, abinda yake haske yana da annuri. Shi yasa ake kira Fatimatu az-zahra, Fatima mai haske mai annuri, saboda kyan fuskarta tana kama da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa ake kiranta Fatimatu az-zahra. Suka katse Fatima sai ana kira Zara. Zara az-zahra mai haske. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta Qur'ani baki ɗaya don zai yi ceto ga masu karatun sa a kiyama. To sai ya keɓe wasu surori guda biyu. yace ikra'u zahrawain ku karanta surori guda biyu masu tsananin fari masu tsananin haske sune al-baqara wa suratu ala imran inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa innahuma kun ga sura biyu din nan baqara da ala imran sun bambanta ma da sauran surorin qur'ani babu shakka duk wata sura ta qur'ani al-qur'ani zai yi ceto ga ma'abutansa amma kuma a suratu al-qur'ani din suratul baqara da suratu ala imran su suna da wani bambanci na musamman su tun daga filin hisabi za su fara taimakon mai karatunsu tun daga filin hisabi za su fara taimako ga mai karatunsu qur'anin gaba daya zai yi ceto ga masu karanta shi ceton nan ta yiwu sai an gama hukunci an ce mutum ya tafi ta kahin qur'ani ya cece shi amma suratul baqara da suratu ala imran tun daga filin hisabi za su fara taimako ga mai karanta su inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatuba lillahi muslim fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyama manzon allah yace suratul baqara da suratu ala imran za su taho a ranar tashin kiyama ka annahuma gamamatani yanda ka san gajimare guda biyu ko yace ga yayatani yanda ka san gajimare guda biyu haka za su taho a filin hisabi gajimare an dai san gajimare au ka annahuma firqan min tayrin sawaf manzon Allah yace ko kuma za su taho kamar kungiya na tsuntsaye guda biyu tsuntsaye ne suka hada fukafukansu suka yi kungiya biyu in ka daga ido baka ganin sama sun shimfida fukafukansu sun katse hasken rana bai iya isowa kasa tuhajjani an ashabihima suna garkuwa ga mai karatunsu a filin hisabi don haka kunan rana ba ta taba kawunansu mutumin da ke karanta suratul baqara da ala imran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ranar kiyama baqara da ala imran za su taho a siffan gajimare guda biyu su taho sune wa mai karatunsu garkuwa daga zafin rana manzon Allah yace ikra'u ku karanta fa inna akhzahuma baraka haddan sura biyu din nan albarka ne wa tarkahuma hasra kuma rashin haddan sura biyu din nan babban nadama ce wanda mutum zai yi a filin hisabi babban nadama tarkuhuma hasra manzon Allah yace barin karatun sura biyu din nan nadama ce ku tuna fa a filin hisabi yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo rana kusa da kawunan bayi ga su ga rana saboda zafi mutane su rika fidda zufa zufan nan ya zame tamfar kogi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne karatun suratul baqara da ala imran banda shi cikin wahalar da za a sha a filin hisabi fa inna akhdahuma baraka haddan sura biyu din nan albarka ne wa tarkahuma hasra manzon Allah yace barin haddan su ko nadama ce sahih muslim la hawla wala quwwata illa billah ikra'ul qur'an manzon Allah yace ku rika karatun qur'ani ikra'u ku karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna akhzahuma baraka wa tarkahuma hasra wa la tastati'uha al-batala sai manzon Allah yace amma matsafa ba su iya ga matsahi da kuma haddan suratul baqara da ala imran ba zai yi ba babu matsahin da zai iya haddan waɗannan surori guda biyu babu shi don haka yasa suke cikin surori mafiya wuyan hadda a Qur'ani domin ladan da mutum zai samu domin albarkan da ke cikin karatunsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tastati'u hal batala, komai sihirin mai sihiri bai iya haddan su. Wasu malamai suka ce abinda annabi yake nufi, komai sihirin mai sihiri bai iya kama mutumin da ya haddace suratul baqara da ali imran, duk tsatsubar mutum, komai tsatsubar ka. In dai aka ce mutum ya haddace suratul baqara da ali imran, to wallahi dole ka bashi duk iya sihiri. Za mu zo kan wannan falalan suratul baqara na bakwai shine hadisin na cikin littafin Muslim, shi ma irin wannan hadisin ne, da kuma littafin Imam Tirmizi hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 1465, ba kamar wancan ba da Abu Umama al-Bahili ya ruwaito. Wannan An-Nawas bin Sam'an ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sami'tu an-nabiyya, naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yu'ta bil qur'ani yawmal qiyama wa ahlihi, a ranar tashin kiyama a filin hisabi Allah zai ce ina qur'ani ga ni, ina masu karatun qur'ani ga mu, sai a ce ku zo nan. Su waye? Manzon Allah ya ce alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya, masu aiki da qur'anin a duniya, ba karatun kawai ba. To ka haddace kuma dole kai aiki. Yu'ta bil qur'ani, za a kawo qur'ani, yawmal qiyamati wa ahlihi, a zo da iyalin qur'ani. Iyalin qur'ani, su waye iyalin qur'ani? Manzon Allah ya ce alladhina kanu ya'maluna bihi, su ne waɗanda suke aiki da qur'ani fi duniya, a duniya. Qur'anin zai zo, ga kuma iyalin qur'ani tare da qur'ani, masu karatun qur'ani. Sai annabi ya ce taqaddumuhu suratul baqara wa ali imran, ga qur'ani ya zo, amma a gaban qur'anin suratul baqara shi yake zuwa gaba, sannan suratu ali imran, sannan a bayan qur'ani ga masu karatun qur'ani, masu aiki da abin da suka karanta. An tashi a filin hisabi, qur'ani na gabanka, can gaban qur'ani suratul baqara da ali imran. Nawas bin Sam'an yace wa daraba lakuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salafata amsalin ma nasituhunna ba'du, yace manzon Allah ya buga musu wani misali guda uku, ban manta misalan nan ba tukuna, ma nasituhunna ba'du, saboda muhimmancin misalan. Manzon Allah ya buga musu misalai guda uku, qala, yace ka annahuma kama matali, zaka ga suratul baqara da suratu ali imran kamar gajimare, aw dhullatani saudawani, ko kuwa kamar wata inuwa ce babba guda biyu, bakake, bakakin inuwa, bainahuma sharqun, ga suratul baqara ta dama, ga suratu ali imran a hagu, sun taho sun yi bakin inuwa, bainahuma sharqun, sannan in ka daga kai ka dube sai ka ga tsakanin suratul baqara din da ali imran akwai wani haske, bakake ne inuwan, sannan tsakanin su akwai wani haske. Manzon Allah ya ce kamar gajimare, ko kuma kamar wasu inuwoyi guda biyu. Sai ya ce auka annahuma firqani min tayrin sawaf, ko kuma kamar wata kungiya ce ta tsuntsaye guda biyu, kungiya ɗaya tana dama ɗaya tana hagu, sun shimfiɗa fukafukansu, sun tsara sama, ba ka iya ganin sama, sun yi inuwa. To hajjani an sahibihima, suna garkuwa ga mai karatunsu, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan hadisi na Nawas bin Sam'an, shi yake fassara mana abinda manzon Allah yake nufi da ceton da suratul baqara da kuma ali imran za su yi wa mahaddacinsu a filin hisabi. Bayan ka haddace mai ake bukatan ka yi, ka yi aiki da su, ka yi karatun qur'ani, ka yi aiki da qur'ani, ka haddace suratul baqara da ali imran, ka yi aiki da abin da suke karantarwa. Manzon Allah ya ce ikra'ul qur'an, ku karanta qur'ani, abin mamaki, abin mamaki yanda shedan ya ribaci mafi yawan mutane. Akwai mutumin da kullum ana kawo masa jarida gida, جد yana sayan jarida kuma zai bi jaridan nan daga bango har bango wallahi da yawa ma akwai waɗanda ke karatun jaridun ba guda ɗaya ba mai kallon jaridan ya san kullum yana da wani customer wanda ana buƙatan a kai masa kofi na irin wannan jarida da irin wancan jarida da irin wancan jarida duk sai ya tara su jaridun kudu muhimmai da jaridun arewa muhimmai da wane ne da ma na ƙasar waje kuma zai bi su daga bango har bango ya dinga karatu ka gan shi ya zauna a kan kujera a inuwar gidansa ya buɗe jarida yana ta karatu zai ɗauki kamar awa uku yana karatun jarida me kake karantawa yana so ya san halin da duniya take ciki amma kuma babu mamaki ka samu a gidansa babu izu goma wa yau matashakkaku sama'u bil gamami
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
الله يشي ويوم تشقق السماء بالغمام رانت دسم ذات تساقية دقا جماعي ranar da sama za ta tsage daga jimare ka san mai karanta mujallu din nan akasari kokari yake gyara mulkin kasa saboda mu ne shugabanni dole mu san halin da kasa ke ciki kuma ya kamata malamai ma a yanzu suna cewa duk mutumin da baya da fiqhul waqi' bai isa malami ba ka san qur'ani ka san hadisi ka san littafin fiqhu duka amma baka san halin da duniya take ciki ba baka isa malami ba shi ake kira fiqhul waqi' fahimtar halin da duniya ke ciki to amma abin da yasa nace an yi sakaci ka riki mujallun gaba ɗaya ba ruwanka da qur'ani mujallun sun raba ka da Allah saboda zaka gyara mulkin duniya Allah ya ce ka tuna kuma ranar kiyama ranar da za ka ɗaga idanunka sama sai ka duba ka ga sama ta tsatsaki bil gamami ga gajimare na saukowa da ka ga gajimare na saukowa ka san me mala'iku na sauka wa nusilal mala'ikatu tanzila ana saukar da mala'iku saukarwa in ji Allah al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman mulkin duniya a wannan ranan wallahi mulki na gaskiya yana ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai duk iya karatun jaridunka ba za ka gyara al'amarin ranar kiyama ba saboda mulkin ba na dan adam ba ne mulkin na waye na Allah wa kana yawmun 'alal kafirina 'asira kuma rana ce fa wadda za ta zame mai wuya ga kafirai Allah ka tsare mu wa yawma ya'abdu adh-dhalimu 'ala yadayhi
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ رَانًا نِي زَكَ غَا الظَّالِمِ يَنَا چِيزَن يَاسُو يَا دَغَا إِدُو يَا غَا مَلَائِكُونَ سَوْكَا سَوْكُو سَوْكُو غَاشِي يَا دُوبَا دَامَا دَا هَغُو مُتَانِي نِي تِرَارَا غَا سُنَن تَسَيَيَّ تَسَيَيَّ كَاي سَيَ سَا يَا تَسَا أَ بَاكِي نَا چِيغَاوَا يَقُولُ يَنَا چِيوَا يَا لَيْتَنِي يَا كَيْتُو نَا تُمَّا بَا زُو حِسَابِي بَا بَا أَمَا تَمْبَيَنْ شِي بَا تُكُونْ يَا سَانْ يَا بُنُو يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا كَيْتُو نَا إِنَّ مَا نَابِ تَفَرْكِي نَا مَنْزَن اللَّهِ ina ma na bi tafarki na manzon Allah yayi makan san hisabi tun ba a zo an fara binciken ayyukansa ba ya wailata laitani ya kaiton kaitona lam attakhis fulanan khalila ina ma da ban riki wani aboki ba wani shi ya batar da ni na tabbata da cikin abokaina akwai masu kaunar manzon Allah da na shi to ina ma da ban riki wani masoyi ba. Laqad aballani an zikiri, don ko yanzu gashi ya batar da ni, ya raba ni da karatun Qur'ani, ya raba ni da karatun hadisan manzon Allah, ba da izja'ani bayan an yi ta karantar da ni, an yi ta cewa mu karanta Qur'ani, abokin nan nawa ya raba ni da karatun Qur'ani. Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula, shaytan ya kasance mai kaskanta dan adam. A filin hisabi da ka tashi, tun ba a yi hisabi ba ka san ka shiga wulakanci. Allah ka tsare mu. Menene annabi ke faɗa? Wa qala ar-rasul ya rabbi,
wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
A suratul furqan fa kenan. Allah ya ce wa qala ar-rasul, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai complain wajen Allah. Ka san ku dole mu saurari irin wannan complain. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai kukansa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Me yake wa Allah? Ya Rabbi, ya Ubangiji, ina complain inna qaumi, mutane na, ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, sun riki wannan qur'anin abin kauracewa. Ina complain ya Ubangiji ga mutane na, sun kaurace ma qur'ani. La hawla wala quwwata illa billah. Allah ka sa ba ma cikin irin wannan mutane na manzon Allah. To ka duba da kyau, kana ciki ko baka cikin waɗanda manzon Allah yake complain wajen Allah akan su? Inna qaumi, jama'ata, ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ka duba silsilatu sahiha, hadisi na 1512, hadisin Abdullah ibn Amr. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أمر يتي من ظن الله يتي اقرأ القرآن في 40 كتبتا كن صوت قرآن دكانا 40 ثم في شهر تون ديتي لقلب إيمان مباشر وتدا ثم في 20 وان ديتي وانشان شما أنباشر كان 20 يكرن في قرآن duk kwana 20 ya karanta Qur'ani. Thumma fi 15, sannan kwana 15. Thumma fi 20, wanda yake da ƙarfin imani to shi kuma an bashi kwana 10, duk kwana 10 ya hadi ya sauke Qur'ani. Thumma fi 70, to kwana 7. Qala Abdullah ibn Amr yace intaha ila 70. Manzon Allah ya ƙara su zuwa 7 sai ya shiru. Wanda ya karanta Qur'ani a kwana 3 babu laifi, amma dai an fi son kada a sauke Qur'ani gazawan kwanaki 7. Ibada ce fi 40, don haka duk malaman sunna babu wanda zaka ga ya ce kai kokarin ka sauke Qur'ani a wata 2. Babu. Mafi karancin wa'adi da ake son musulmi ya karanta Qur'ani shine kwana 40, idan fa kana kaunar manzon Allah. Iqra'ul Qur'ana fi 40, ku karanta Qur'ani cikin kwana 40. Baka ganin wani hadisi da manzon Allah ke cewa ku karanta Qur'ani a wata 2 ko wata 3? Bari ma akwai wanda shi tunda yazo duniyan nan har zuwa yau bai taba karanta Qur'ani ba. Nyai kokari ne mu fassarar Hausa ko na Turanci. Garin gabin sa, in the name of God, the beneficent, the merciful. To yaushe in the name of God the beneficent the merciful, zai daidai da bismillahir rahmanir rahim? Ko ma'anarsu ta zo daidai, daraja su ba ta zama daya? Wancan magana ce ta Allah madaukaki mu basharatan. In ka karanta kana da lada, wannan kuwa in ka karanta malamai sun yi muhawara a kai. Je ka duba littafin ulumul Qur'an, ina hukuncin mutumin da ke karanta fassarar Qur'ani kawai? To malamai sun yi kace na ce a kansa, wasu na cewa to zai iya samun lada tunda zai san ma'anan, mai yiwuwa ma ya yi aiki da shi, amma kuma ladan karatu fa, to ta yiwu kuma dai Allah ya bashi tunda bai iya wancan ba. To ina kuma yaushe za a ringa ta baba a kan aikinka? Amma kuma babu wani malami da ke wasu wasi ko shakka, matukar malamin nan musulmi ne, cewa wanda ya karanta Qur'ani da Larabci yana samun lada. Babu malami. Ibada ce. ku dubi hadisin da yazo cikin silsilatu sahiha hadisi na 259 hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah shi kara masa yarda Jabir bin Abdullah al-Ansari yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'ul qur'ana wabtagu bihi iqra'ul qur'ana wabtagu bihi Allah ta'ala ku karanta qur'ani ku nemi Allah da karatun qur'ani ku nemi yardan Allah da karatun qur'ani sai yace musahabbai min qabli an yati qaumun kafin wasu mutane su zo dan ku za su zo su waɗannan mutane yuqimunahu iqamatal qidh suna daidaita qur'ani ne yanda ake daidaita kifiya in suna da bukata su dau qur'ani ya ta'ajjalunahu suna gaggauta neman albarkan sa na duniya wala ya ta'ajjalunahu ba sa jinkirta sakamakon sa na lahira ijimin san Allah hadisun hasan magana ta tabbata ku karanta qur'ani ku nemi yardan Allah kafin wasu mutane su zo waɗanda za su maida littafin qur'ani abin neman duniya la hawla wala quwwata illa billah suna karanta qur'ani ne domin neman duniya yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu yata'ajjalunahu bil aini yata'ajjalunahu at-ta'jil suna gaggauta sakamakon sa na duniya suna gaggauta sakamakon sa na duniya su suna karanta qur'ani ne domin albarkan sa na duniya ya same su wala yata'ajjalunahu ba sa jinkirta sakamakon sa na lahira babu ka ba su da bukatan wannan su bukatan su gaggawa ta duniya hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari hadisi in hasan hadisi mai kyau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faruwa ko bai faruwa to su masu karatu su ma akwai hadisin manzon Allah akan su ka duba cikin as-sahiha hadisi na 259 da sahihul jami' hadisi na 1168 hadisin Imran bin Husayn Allah shi kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'ul qur'ana wa sallallahu bihi ku rika karatun qur'ani ku roki Allah da shi min qabli an yati qaumun yaqra'una al-qur'ana fayas'aluna bihi an-nasa kafin a samu wata wani zamani akwai wasu jama'a musulmai da za su zo suna karanta qur'ani suna roƙon mutane da shi suna karanta qur'ani suna roƙon mutane da shi kaga malami ya zauna shi babu abin da yake yi illa ya soke qur'ani a biya shi fayas'aluna bihi an-nasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna karanta qur'ani suna roƙon mutane su biya su la hawla wala quwwata illa billah Allah mun gode ma da ka sa mu cikin al'ummar musulmai komai annabi ya gaya mana iqra'ul qur'ana wa sallallahu bihi kuruki ku karanta qur'ani kuruki Allah da shi ba hana ba karanta qur'ani in kana da bukata ta duniya ko ta lahira kuruki Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kawo wasu mutane nan gaba yaqra'una al-qur'ana fayas'aluna bihi an-nasa suna karanta qur'ani suna tambayar mutane da su shi zaman sa irin wannan aiki shi yake ci da shi kuma su manyan mutane sun fi sha'awar irin waɗannan wanda ya san qur'ani za a ce ya karanta qur'ani a biya shi ko a ce a ka tura mu umara in mun tafi can mu soke ma qur'ani don Allah wannan ba yana gaggauta sakamakon na albarkan qur'ani na duniya ba kenan bai jinkirta sakamakon sa na lahira to ku lura har yanzu da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin Abdurrahman bin Shubal yana fiqhu sira hadisi na 42 iqra'ul qur'an ku karanta qur'ani wa'malu bihi ku yi aiki da shi wala tajuffu anhu wala taghfulu wala taghlu fihi kada ku wato ku sake game da karatun Qur'ani kar ku shishige wajen karatun Qur'ani wala ta'kulu bihi kar ku ci abinci da karatun Qur'ani wala tastaksiru bihi kar ku tara dukiya domin karatun Qur'ani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Qur'ani ana karanta shi ne domin neman albarkan Allah tabaraka wa ta'ala babu laifi ka iya karatun Qur'ani ka roki Allah ya biya maka bukata da shi bukatar nan ta duniya ko ta lahira amma ana gane mutumin da yake karanta Qur'ani domin duniya da kuma mutumin da ke karanta Qur'ani domin lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk mutumin da yake karanta Qur'ani don ya tara dukiya wannan karatunsa na Qur'ani yana yin sa ne domin duniya to amma fatauci da Qur'ani iri biyu ne fatauci iri biyu ne imma ka nemi yardan Allah ko ka nemi yardan duniya ɗaya biyu don haka a hadisin Jabir manzon Allah ya ce ikra'ul Qur'ana wabtagu bihi Allah ta'ala ku karanta Qur'ani ku nemi yardan Allah sannan ya kwaɗe mu ya ce wala taqra'ul Qur'an kuku min qabli an ya'tiya qaumun yaqra'una al-Qur'ana fa yas'aluna bihi an-nasa kafin a samu wani zamani waɗanda wasu mutane cikin al'ummata za su riƙa karanta Qur'ani suna roƙon mutane da karatun kaga ya zai iri biyu akwai wanda ke karatun Qur'ani domin ya kusanci Allah ya samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya biya masa bukatunsa na duniya da na lahira irin wannan ake maganar su innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata surat fatiha
innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم
أجورهم ويزيدهم فضل إنه غفور
Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana misalin wanda yake fatauci da Qur'ani kyakkyawan fatauci innal ladhina yatluna kitaballah lalle wadanda suke tilawar littafin Allah shine Qur'ani wa aqamus salata suna tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyarwa daga abinda muka arzuta su sirran wa alaniya a boye kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur wadannan suna fatan wani fatauci wanda ba a hasara a cikin sa wani jari ne wanda ba a karyewa wata kasuwanci kasuwanci ne wanda har abada ba a faduwa cikin sa inji Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai karanta Qur'ani ya tsaida sallah har ma ya bada sadaka ko ya fidda zakka wannan yana fataucin da babu asara a cikin sa liyuwafiyahum ujurahum lalle Allah zai cika musu ladan aikin su wa yazidahum min fadlihi kuma zai kara musu daga falalansa innahu ghafurun shakur lalle shi Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne kun ga duk mutumin da ke karatun Qur'ani yana tsaida sallah yana bada sadaka yana zakka to wannan mutumin Allah madaukaki ba zai lalata aikin sa ba duk abin da ke nema na duniya da lahira Allah zai bashi matukar ya karanta Qur'anin nan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to irin waɗannan su ne suka yi zamani da manzon Allah waɗanda suke karatun Qur'ani ba don neman wani abu ba illa don neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala fakat neman yardan Allah madaukaki ka duba sahihul bukhari hadisi na 5518 da littafin muslim hadisi na 796 sahihul targhib hadisi na 1464 hadisin abu sa'idin al-khudri Allah shi kara masa yarda mun taba bada wannan labari amma mahallin labari shine nan wato cikin sahabban manzon Allah akwai wani da ake kiran sa Usayd bin Hubayr Allah shi kara masa yarda mutumin Madina ne ya musulunta gabanin zuwan manzon Allah garin Madina mutum ne mai tsananin riko da sunnar annabi Muhammad saboda tsananin rukunsa da addini har Allah ya bashi walittaka ya bashi wata karama in sun tafi karatu shi da Ubad bin Bashar dukkan su manyan mutane ne daga cikin mutanen Madina gabanin zuwan Annabi Muhammad Madina sun musulunta a wajen Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair shine malamin farko da Annabi ya tura garin Madina kafin ya hijira ya koma Madina Mus'ab bin Umair ya dinga karantarwa a garin Madina shi da Abdullah bin Ummi Maktum makaho dan babban Khadija ɗaya daga cikin ladanan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tura shi Madina da shi da Mus'ab bin Umair suka dinga karantar da musuluncin nan sai da aka waye gari duk garin Madina babu wani gida guda da zaka nuna da yasa gidan Balarabe wanda musulunci bai shiga ba kafin hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dare suna zuwa karatu wajen malamin su Mus'ab bin Umair in sun tafi karatu lokacin da zasu dawo gida dare yayi sandunan da suka rike ne su zama musu fitila suna haska musu hanya la hawla wala quwwata illa billah duk wanda ya kusanci Allah Allah zai kusance shi idan suna dawowa sandunan su ne su rika yin haske kamar fitila lokacin da suka iso mararaba wannan zai kama hanyar gidansa wannan zai kama hanyar gidansa sai kowace sanda ta zama fitila ta haskawa mutum hanya sai ya isa kofar gidansa sannan ta bace to shi Usayd bin Hudayr dinnan a gidansa akwai wata farfajiya larabawa suna yin farfajiya suna yin wani dabe a gidajensu saboda mutane ne waɗanda suke dogara da dabino dabino shine mafi yawan abincinsu to sai su yi wani farfajiya wata farfajiya a gidajensu inda in sun kaɗe ƴaƴan dabino suke shanyawa to da daddare sai ya ɗauki ɗansa ya haya ya tafi wannan farfajiya ya aje kuma yana da dawakai wata riwaya aka ce doki guda ne ya ɗaɗɗaure su a wata riwaya aka ce doki guda wata riwaya aka ce dawakan da yawa mu ɗauki riwayar da aka yi bayani cewa doki ɗaya ne ya ɗaura dokin da igiya biyu saboda tsananin ƙarfin dokin ga kuma ɗansa ya haya kusa da shi sai ya kama sallah da ya tashi sallah sai ya ɗauko suratul baqara yana ta karantawa bainama huwa yaqra'u fi mirbabihi min al-layli suratul baqara cikin dare ga ɗansa can gefe lokacin da ya gama karatu suratul baqara wa farasuhu marbutun indahu ga dokin na ɗaure kusa da shi izjalatil farasu sai dawakan suka dinka sukuwa suna tsalle suna tuma fasakata ya kusa ƙarshen suratul baqara wannan abin ya faru sai ya yi shiru a fasakata dokin sai ya tsaya koko dawakan sai suka tsaya faqara ya ci gaba da karatun suratul baqara fajalatil farasu dawakai suka dinga tuma suna tsalle fasakata sai ya yi shiru wasakata suka yi shiru a sun makara ya sake ci gaba da karatu fajalatil farasu sai dawakan suka dinga tsalle fansarafa sai ya bar sallah fan sarafa ilaihi ya haya kariban domin ya haya na kusa da shi ɗansa fa ashfaka an tusibahu yana tsoron kada dokin nan ya taka shi falam majtarahu lokacin da ya ɗauki ɗansa zai tafi da shi gida ya aji hankalinsa ya tashi sai wata zuciya ta ce ya ɗaga kansa sama rafa'a rasuhu ila sama'i hatta ma yaraha yana ɗaga kansa sama sai ya ga gajimare ga wata gajimare a saman kansa falamma rafa'a ra'sahu ila as-sama'i fa idha mithla az-zulla sai ya ga wani abu kaman gajimare fiha amsalul masabih cikin gajimaren akwai wasu fitilu a ajiye suna haske da sun sauko kasa gashi suna ta tafiya hatta ma yaraha suna ta tafiya har dai suka bace bai iya ganin su to falamma asbaha lokacin da gari ya waye bai ci gaba da karatun ba sai ya tafi masallaci bayan an yi sallah yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullahi jiya cikin dare na ga wani abin mamaki me ka gani ya rasulullahi ina sallah ne ga ya aya kusa da ni na dauko suratul baqara ina karatunta na kusa kare ta dokin da na daure sai yana tuma yana tsalle in na yi shiru sai dokin ya tsaya in na ci gaba da karatu dokin ya ci gaba da tuma yana tsalle to na ji tsoron kada dokin nan ya taka ya haya sai na kusa da shi na matsa da shi to lokacin da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari yana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana ce masa imbi yabna Hudayr ya kai dan Hudayr ka ci gaba da karatunka yana katse mar magana yana ci gaba da labarin manzon Allah sai katse shi ya ce ka ci gaba da karatun mana sai ci gaba da gaya masa da na ci gaba da karatun sai dokin ya dada tuma yace ka ci gaba da karatu yabna Hudayr yace ya rasulullahi na ci gaba da karatu dokin ya ci gaba da tuma yace ka ci gaba da karatu mana yabna Hudayr shi manzon Allah ya san dalili shi Usayd bin Hudayr bai san dalili ba shi yasa kafin ma ya gama maganar sa manzon Allah ke katse masa handari yana cewa ka ci gaba da yi kawai bai san ma ya ji karshen magana to da ya gama manzon Allah ya matsa da cewa ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu sai ya ce fa ashfaqa ala ibni ya rasulullah naji tausayin dana na hukana qariban minha yana kusa da dokin fa ashfaqtu an tusibahu ina tausayin kada dokin nan ya taka shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ko ka san abin da ka gani yace ban sani ba ya rasulullah yace tilkal mala'ikatu ai waɗannan mala'iku ne da na tsile sautika suna ta matsowa saboda daɗin muryanka walau qara'ata da ka ci gaba da karatu law anbaita la ra'aita al ajaiba da kaga abubuwan mamaki waɗanda baka taba ganin su ba tun zuwanka duniya law qara'ata la asbata la asbahat yanzuru an-nas ilayha da ka ci gaba da karatu da mala'ikun nan sun sassauko sai an waye gari mutane na kallon su la tatawara minhum babu wani mala'ikan da zai buye kuma ga dan adam yace masa tunda baka ci gaba da karatun ba shi yasa kuma su suka bace suka koma Usayd bin Hudayr baban mu labarin ya ci gaba da yin haka ba saboda gaban sa ya fadi to kullura wannan yana ɗaya daga cikin falalan suratul baqara na gaya muku guda bakwai wannan shine na takwas Usayd bin Hudayr ke karatun suratul baqara a gidansa mala'iku na sauka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili yace da natli sautika ta duba fathul bari na ibn hajar ta yi ka ce zan gwada gobe in je in fara karatun qur'ani ko mala'ikun sa sauka ibn hajar yace innama nasha'a an qira'atin khassa min suratin khassa bi sifatin khassa yace abubuwa uku suka hadu a gurin karatu ne aka yi na musamman sannan karatun ya taho da wata siffa ta musamman sannan a wani hali na musamman haɗa waɗannan abubuwa guda uku zai yi wuya gashi annabi ya ce da natli sautika sun matso ne fa saboda daɗin muryarka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wani lokaci ya ce masa yana da daɗin murya Usayd bin Hudayr yana ɗaya daga cikin sahabban annabi waɗanda suka fi daɗin murya kaga ɗaya daga cikin abin da ya sa mala'ikun nan suka sauko akwai daɗin muryarsa don haka bayan kasancewansa sahabi ne na annabi Muhammad mutum ne mai kyakkyawar zuciya mutum ne wanda ya ɗauki karatunsa kai tsaye wajen annabi Muhammad mutum ne wanda ko cikin sahabban manzon Allah yana da daraja ta musamman sannan kuma ga ƙarfin imani sannan ga daɗin murya Ibn Hajar yace sai ka gama waɗannan siffofi haɗa su ko zai yi wuya amma akalla kana fahimtar albarkan da ke cikin suratul baqara sannan in ka duba littafin Bukhari hadisi na 5011 da littafin Muslim hadisi na 795 hadisin Al-Barra bin Azib, shi Usayd bin Hudayr din nan ba ma wannan ranan ne kadai mala'ika ya taba sauka kan shi ba. Ka duba littafin Bukhari da Muslim hadisan da muka bayyana. Barra bin Azib yace kana rajulun yaqra'u suratal Kahf, akwai wani mutum da ya kasance yana karatun suratul Kahf, shine Barra, shine Usayd bin Hudayr. Wa ila janibihi hisanun marbutun, a wannan rana ma da yake karatun suratul Kahf din akwai dokin sa yana gefe an daure. Bishanataini, ya daura dokin da igiya biyu masu karfi yana karatun suratul Kahf. Fatagashatu sama, wato sahabatu, sai ga wani gajimare ya taho ya masa inuwa. Faja'ala tadunu, gajimaren na dada matsowa kusa da kansa, wa tadunu, gajimaren na ta matsowa. Waja'ala farasuhu yanfiru, dokin sa yana tuma yana tsalle. Da ya ga dokin na tuma yana tsalle kamar yadda aka taba yi, sai ya katse karatun sa, bai ci gaba da karatun ba. Suratul Kahf yake karantawa a wannan daren kamar yadda ya karanta suratul Baqara a wancan daren. Falamma asbaha, lokacin da gari ya waye, atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ya taho ga manzon Allah, fa zakara lahu, yace ya rasulullah, jiya da daddare an kuma irin abin da ya faru da ni wancan karo, ina sallah ina karatun suratul Kahf, kaji kaji abin da ya faru da ni. Manzon Allah yace tilka sakinatu tanazzalat bil qur'an, wannan natsuwa ce ta take saukowa domin karatun qur'anin da kake yi, ba ma mala'iku ba, natsuwa ce take saukowa saboda karfin imanin Usayd bin Hudayr, ashe natsuwa na sauka lokacin da ake karatun qur'ani. Sannan in ka duba littafin Abu Dawud, aka zo aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alam tara Thabit bin Qais, ya rasulullah, kaga Thabit bin Qais din nan, lam tazal daruhu albarihata tazharu bimasabih, duk makwabtansa Thabit bin Qais a garin Madina, jiya da daddare sun ga gidan Thabit bin Qais yana wani haske fitilu, abin mamaki, ba mu taba gani irin hasken ba. Kala sai manzon Allah ya ce, fala Allahu qara'a suratul Baqara, babu mamaki ya karanta suratul Baqara ne. Sai suka je suka tambayi Thabit bin Qais, ah, shin jiya mun ga gidanka na haske, me ka karanta ne? Kala sai ya ce, qara'tu suratul Baqara, cikin dare nake duk karatun suratul Baqara. Ya ce, to gidanka yana ta haske, duk unguwa ya haske. Ku duba albarka na wannan sura, Allah shi bamu albarkanta. To irin wannan albarka muke kiran ayi koyi da ayi kokari ayi nemi irin wannan albarka, ayi koyi da ire-iren waɗannan sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna kiran manyan mu a ringa karatun Qur'ani, a rage karatun mujallu. Mutukar kana son ka gamu da Allah cikin lafiya, mutukar kana so aka tashi a kiyama cikin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda za su tsira. Idan kana wa'azi kana cewa jama'a mu karanta Qur'ani ayi aiki da shi, ai kaga abin da yasa waɗannan mutane suka samu irin wannan albarka, domin aiki ne da suke da karatun Qur'ani. To manyan mu ba su san irin wannan wa'azi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun sha'ifu fi wujuhil ladzina kafaru
min. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru min. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
Galibin manya ba duka ba, don akwai mutanen kirki cikin su. So abin da suka fi so shine irin waɗancan malamai da za su sauke musu Qur'ani su biya su. Mu da za mu karanta Qur'ani mu fasa baki, to kokari yake a fasa mu. Sun fi so ƴan cewa na malam wane ya shahara, kun san shaharan? za a zo gunsa ne ya soke Qur'ani a bashi naira 1,500. La hawla wala quwwata illa billah. Duk mutumin da zai ce ku dawo ga Allah ba su kaunansa. Wa idza tutla alaihim ayatuna, idan aka karanta musu ayoyin mu bayyinatin masu bayani daki daki, ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru munkar, da ka dubi fuskan mutumin da ke kin irin wannan wa'azi zaka ga ta runce ta murtuki. Ku dawo ga Allah, fuskanka ta ɓaci, hankalinka ya tashi da sauranka wajen imani, inda hali wallahi suna kai bugu ga mai wa'azin. Yakaduna yasuna billadhina yatluna alaihim ayatina, suna kusan su danki mai karanta musu ayoyin Qur'anin nan, inda hali suna kai marbugu wallahi. Musulmi a ce marka dawo ga Allah, dinga karanta Qur'ani, mu yi aiki da shari'ar musulunci, ce san bai yarda ba, in ma ka ci gaba da wa'azin to inda hanyar da zai maganin ka sai ya bi. Allah ka saba mu cikin irin waɗannan. Allah ya ce kul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum, kuna so in gaya muku abin da yafi haka sharri? An-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru, ku duka kawai kuke so ku yi. To da wanda za a dake shi da wanda zai shiga wuta, wanne ne mako masa tahimuni? To bi san masi, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu.
Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.
Wannan magana da nake muku wallahi gaskiya ne. Ba a kaunar in mun zo tafsiri mu ce jihar Adamawa a yi shari'ar musulunci. Koda wai fitina ne. To wato sai dai in mun zo ku zo ku ringa bamu naira goma mu soke muku Qur'ani. Kada mu karanta Qur'ani a gaya muku ga abin da Allah ya ce. In kuma ka faɗa to ya sun yi ƙoƙarin maganinka. Kun san dalili? Saboda tsoron mutane. Duk musulmin da bai ƙaunar shari'ar musulunci, in ka zauna da shi a gefe ya natsu, ka yi masa bayani killa-killa, ka nemi gaskiyar zuciyarsa, zai gaya maka ya natsu. Baya son a yi shari'ar musulunci don yana tsoron wani gunkinsa, yana tsoron wani gunki wanda muddin ya bi wannan gunkin to babu ko shakka duniyarsa ba ta yin daɗi. Sai ce to kada a yi shari'ar musulunci. Musulmi mun samu irinsu da yawa waɗanda ke faɗa da shari'ar musulunci da dukiyansu, da dukiyansu suke faɗa da shari'an nan na addinin musulunci, kuma abin mamaki wasu na karatun Qur'ani. To karatun Qur'anin nan kuna son ku kusanci Allah kuwa, a karanta a bashi nan cikin baki, kada a fasa bakin a yi aiki da shi. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, duriba masalun, Allah ya buga wani misali, fastami'u lahu, ku saurare shi. Innal ladhina tad'una min dunillahi, waɗanda kuke tsoro kun bar Allah, kuke bautansu kun bar Allah. Ka tarkata kahiran duniya kaf har Amurka, lan yakhluqu dhubaba, in ka tara su komai ƙarfin su ba su iya halittan kuda guda ɗaya. Duk iya ƙarin mulkin su. Akwai majalisar ɗinkin duniya ko na farka duniya, akwai majalisar waye, ka haɗa su sun iya tsara doka, kun iya tsara doka to don Allah ku haɗu ku yi min kuda, kuda ɗaya. Wannan misali yana aiki yanda ya yi aiki zamanin Annabi Muhammad, haka yake aiki har zamanin yanzu.
karka ce kana fasara lan ya fadu ku zubaban masu bautan gunki suna shafa masa zuma ai ba su iya halittan kuda wa in yaslubhumu zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu idan kudan yaje ya dan bincin wani abu na zuman ba za su iya kwacewa ba wato sai zamanin manzon Allah kana tsammani yanzu an yi masu iya halittan kudan akwai kuda yana zaune a ɗakinsa wallahi abinci in ya zo ci kudan zai zo kai sai dai ya kade da ufa talibu wal matlubu waɗanda kuke neman yardansu sun yi rauni kuma kun yi rauni wa ya kamata ku nemi yardansa shine Allah ma qadarullah haqqa qadrihi don haka ba su kimanta Allah yanda ya kamata a kimanta shi ba basu daraja Allah yanda ya kamata a daraja shi ba inna Allah lakawiyyun aziz sun manta Allah shine mai tsananin karfi Allah shine mabuwai dukiyarka zaka mutu akwai ranar gamuwa da Allah akwai ranar da zaka bar office din ba ma cire ka ba zaka ma bar office din akwai ranar da ga ka ga Allah ka gina gida a Yola ka gina gida a Jimeta ka gina gida a Abuja kana da gida a London kana da gida a Amurka za a ciro ka daga gidajen a kai ka wani gida guda inda ake kwantar da talakawan garin ku matsiyaci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa
malam mutum ne ya saki matarsa sai ya rubuta la salatu dalakin sai aka tambaye shi sai ya ce shi shika daya yi ba uku ba sai iyayenta suka dauke ta suka tafi da ita to malam yaya auren yake ko kuma yaya shikar yake
assalamu alaikum saurara wani yana tambaya ya san matarsa ya rubuta la salatu dalakin ko iyayen kuma su sun fahimci kalmar da ya faɗa saki uku ne shi kuma ana shi gani ba saki uku ne ba ga shi kuma sun tafi da matun da yana ga sai ya kokare ne yana da mai su bi san iyayen a musu bayani abinda yake nufi ba saki uku ba ne
malam ya matsayin alluran protein da rana cikin azumi
to alluran protein ga abinda ake dubawa da duk wata allura na sha bayani ba ta bata azumi matukar ba ta zama na ƙarin jini ba
malam tambaya ta ita ce menene hukuncin kwalli da lalle ga ɗa namiji
kwalli da lalle ga ɗa namiji ne hukuncin su to ya kamata mutum ya kaurace ma adan mata amma kwalli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa idan ka nemi irin wannan kwalli ka sa babu laifi
malam wanda ba musulmi ba zai iya saida ayoyin qur'ani na enlargement
wanda ba musulmi ba zai iya saida ayoyin qur'ani to abin da aka yi so shine musulmi ya zama shi ke dillancin abin da ya shafi harka na addinin musulunci kuma abin da ke sa waɗanda ba musulmi ba ma su shigo rashin samun musulman suna yi har inda an samu musulmi da yawa na saida ire-iren waɗannan za ka samu waɗanda ba musulmi ba su sha'awar ma shiga wannan kasuwanci amma idan kafiri ya sayar wannan ina gani tsaliya ce da kuma sakacin sashen musulmai bai nuna cewa shi din ya wulakanta sai dai an tarar da shi inda yake wulakantawa shi yasa mafi kyau zama musulmi ke shiga irin wannan harka ba wanda ba musulmi ba
malam ni ne nake da mace sai ya kasance abokaina muna shiga daki na da su muna hira da iyalina ko da bana nan sukan shiga su yi hira da ita yaya ingancin hakan
to wannan yayi kuskure ba daidai bane yana da kyau kuma mutum ya shiga gida don ka shiga daki da iyalin ko da abokinka ga iyalin ka ba haramta ba ka'idar ita ce shin iyalin ka din nan ta yi shiga irin na musulunci kafin abokinka ya zo sannan lokacin da kuke zaune da abokinka a ɗabi'unta suna nan akan irin matsayi na mata musulma ko kuwa a'a ya saba matukar an samu waɗannan ka'idoji babu laifi a kai domin izini ne amma bayan ba ka nan kuma ya zama abokai na shiga har ma su zauna da matanka ana hira wannan abu ina gano shi iyaka Allah shi kare ni na ya zama da yiwu su mara kishi
a ina hukuncin wanda ya bar gidan ubansa ta dalilin hada su da aka yi da uban har in ya bai da uban bai amsa masa sai ya bar gidan har yau bai koma ba
wannan mutum ai da jin shi ma mai tambayan da jin yadda ya tambaya ya san cewa wanda ya haka din ya yi laifi kada yi manta yardan Allah yana cikin yardan iyaye, kushin Allah na cikin kushin iyaye, kuma Allah ya sani iyayenka da su saba maka, ya ce in sun girma suna hannunka kai haƙuri. Wayin ma yabli dunna inda kal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Kai magana suka yi karka musu tsaki, karka ce tir, karka tsawata musu kai haƙuri. Allah ya san mutum ya girma, to sai dai an yi haƙuri da shi ya faɗi haka. Bare kuma har ya kai ga mutum ya kaure cewa iyaye ya bar gidan, wannan in ya mutu a wannan hali gaskiya yana cikin kasada mai yawa. Allah ya tsare mu.
Allah gafarta malam. Tambaya ta ita ce, malamai suka ce yin awo ga wanda baya azumi ya danganci irin abin da aka yawaita ci a garin. Misali a garin na an fi cin shinkafa, to idan mutum yana da hanyar masara amma bai da hanyar shinkafa, yaya zai yi? Ko dai ya zama tilas sai ya nemi shinkafa?
Sai sarin ma yanzu na ga tare mata fi shinkafar tsada. Kuma wanda ya zauna ya mutu zai ga bin fitar da shinkafar kawai. Kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Da Allah ya ce ka fitar da, misali abin da aka fi ci a gari yadda kai malamai suka fahimta, ya hukunta ne daidai iyawarka. Saboda haka idan iya kuɗinka na ciyar da mutum goma ne, kuma ga shi mutum 20 ne za ka ciyar, sai ka ciyar da goma nan, sauran Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe maka domin ba zai tsora ma abin da ya gagare ka ba.
Malam tambaya ta ita ce game da ciwon alfa, idan na yi azumi sai tana damuna, ko ɗan kaɗan ganin haka sai na daina yin azumi ina mudu, wato awu, domin tsoron kar ya ci gaba da azumin ya dame ni har ma ya kai ga kwantarwa. Ina bukatar ƙarin bayani akan wannan.
Ya bar azumi duk mutumin da yake da ciwo na ulcer ko wani ciwo mai tsanani wanda zai iya hana shi azumi, ya bar azumi ya ciyar. Wannan haka shari'a ta nuna babu laifi.
Malam, tun muna damsawa na yi tambaya akan na gane gaskiya, akan na gane gaskiya kuma ina son na bi sunna, amma ba kai mini bayani ba malam, don Allah kai mini bayani sosai yaya zan yi da wannan abin.
To zai ban fahimci abin da yake so mar bayani ba.
Ina son fahimci sunna.
Ya fahimta ko yana so fahimta?
Ya fahimci sunna.
Ya fahimci sunna, yana son ƙarin bayani. To ƙarin bayani akan me? Akan sunna? Waje makaranta kenan, waje samu malaman sunna ya karatu gunsu, insha Allah Allah zai kara masa fahimta.
Don Allah malam ka ba mu addu'a da za mu yi ƴaƴanmu su zama hafizai.
Hafizai? To babban addu'a a sa su a makaranta, kuma a yi haƙuri a riƙa koyar da su a gida, a tsaya sosai kansu nan jadda ya jara, duk wanda ya dage zai samu. Sannan kuma ya dinga gamawa da addu'a a salla da roƙon malumin kirki, su roƙon ma ƴaƴansa Allah tabaraka wa ta'ala shi sa ƴaƴansa ɗin su zama mahaddata, su zama masu fahimtar addini, kamar yadda dai muka sha faɗa wannan addu'a da aka ce annabi ya yi karan bata, wa qul rabbi zidni ilma.
Malam, menene hukuncin mutumin da ya sa zobe a hannunsa, zoben ya makale ruwa baya shiga cikin yatsarsa, yaya hukuncin alwala?
Da gaskiya akwai lima, kuma wannan yana nuna alwalarsa ba ta yin daidai. Wajibi ne ya yi kokari ya ga cewa zoben yana motsi, inda ya zo alwala zai cire zoben ya sa. Don ka gani zobe zai ba a ce karka sa hannun hagu ko dama ba, duk da yake akwai kowanne akwai hadisai, ko agogo ko zobe, duk akwai hadisai. Manzon Allah ya sa hagu ya sa dama, to wani hagu yake sawa. In ka je majasa ya zoben ya matsale ma ya matse hannu, ya zan kenan kusan wani tsarkinsa yana ɗebo majasa ya taho, to alwalarsa kuma ga shi bai abin nan ba. Ka ga dai ya nuna kenan alwalarsa ma akwai lum'a. Wajibi ne mutum ya dubi irin wannan zobe ya cire, ya sami zobe mai ɗan alawus ya yi amfani da shi.
Malam, tambaya ta ita ce yaya hukuncin wanda yake azumi baya sallah?
An sha tambayar nan, azuminsa inda ya yi da kyau azumin na nan, kuma laifin rashin sallarsa shi ma yana nan, kowane babinsa daban.
Malam, kullum nakan ji
ka gani ko?
kullum nakan ji kana cewa Sheikh Albani marigayi shin akwai wani malam Albani ne kuma a duniyar nan bayan Albani da muke da shi a Federal University of Technology Yola Department of Information dan Zaria ko shi din ne kake nufi marigayi
in kai da shi ne ba wani ce marigayi ba ina ce marigayi Albani ne can Albani nake faɗa wanda ina zaton shi ma yake koyi da shi shi ya rasu Allah ya ji kansa
Malam mutum ya rashi lafiya tsawon kwana biyu bai san inda yake ba da ya farka sai ya ji ana kiran sallah sai ya ce zai yi sallah sai muka ce masa ai tun shekaran jiya ba kai sallah ba shin malam na yanzu ya yanzu zai yi ko kuma sai ya biya wancan sallah da suka wuce
da babu shakka malamai dai sun ce mutumin da ya samu suna har ma lokutan sallah suka wuce shi bai ramawa wannan ɗaya ne cikin fahimtoci masu dama kuma shi ne wanda yake a nawa fahimta ya fi ƙarfi domin Allah bai sa shari'a kan mutumin da ba shi da hankali ba kamar mahaukaci ne tsawon shekara goma ko wani lokaci dai ɗauka yana cikin taɓuwa daga baya warke ba a cewa ya rama sallolin da suka wuce shi a cikin halin taɓuwa haka kuma mutumin da ya suma shi wannan da ya farka lokacin sallan nan kaɗai da ya dawo cikin hankali a wannan lokaci ne kaɗai yake so ya sallah sauran ko istighfari ba zai yi ba don da ya laifi ba da rama a ce ya rama akwai da yawa mutane suna buƙatar mu yi musu addu'o'i to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shi biya mana buƙatunmu albarkacin karatun Qur'ani da muke da kuma wannan wata mai albarka Allah shi ba wa marasa lafiya lafiya Allah ya biya